na tattalin arziki dai na ƙara jaddada hakan ne a daidai lokacin da farashin dala akan naira ya kai sama da 1,800 a yau Laraba kamar yadda za ku ji a bakin wannan masanin
sunana Ayobami Oyalo ne masanin tattalin arziki ne da fuska raya kasa wato a development economist ba inda za a yi wannan tattalin arzikin da zaka ce ba wayancin da suke bayan abun sune suke goyon bayan wahalan da muke ciki yanzu kuma ba inda za a yi wannan irin iskincin da yake faruwa da dala ana cewa dala 1,900, 1,700 ko me in ba shugabannin bankuna abu ba zai yiwu ba domin suke boyewan kudin da sun karba daga CBN kudin da sun karba daga customer za su boye za su ce babu kudin dala sannan su je daga baya su je su yi abun da ake kira round tripping za su sadda kudajen illegally sannan za su ce banking su sun samu profit da yawa kuma abun yayi kaman shekara 8 tun lokacin Emefiele ne shugaban kasar Najeriya in yana son gaskiya in yana zo wannan tattalin arziki a fito at least temporarily kafin mu fara neman kowane irin permanent solution da zamu nema first and foremost ya kamata su cire yawanci shugabannin bankuna wannan kuma in yana son ga mishi bayanin that is private advice a kirani wallahi akwai su mun san su yes BDC suna jawo mana wahala amma kafin ka ce BDC ya kamata ka takara da bankunoni sannan zaka ce okay in bankunoni sun fara aikin da ya kamata su yi domin akwai rules and regulation da banki ya kamata su aiki da shi amma yanzu ba wanda yake rules and regulation kowa yana abubuwan da ya so daga zuciyarsa ne
ana sa bangare masanin tattalin arziki Mallam Kasim Garba Kurfi ya ce
gaskiya al'amari waɗanda ya kamata a fara bincika su ne bankuna bankunan kasashen nan su suka yi kwacin riba ga wannan abu to dan me ba za a diba al'amarin su ba sannan kuma na biyu mafi ya dan kasuwa ba shine matsalar ba matsalar su ne masu saye su aje yau da a ce gwamnati ta diba ta ba da shawara cewa kowa kada ya rike dala a hannun shi da toce 10,000 in kuma a kama ta gwamnati za ta kwace wannan da yafi domin mafi yawan mutanen da suka sayi dala suka aje ta ba suna saye bane dan su shigo da kaya kasa waje suna saye ne dan suna ganin ba su da yarda da amincewa a naira saboda haka bari su aje kudin su a wannan currency wannan kuma shi kai muhadin da yake ciki to gaskiya al'amari dai dole gwamnati ta saki diba al'amuran waɗanda suke tafiyar da tattalin arzikin nan shin ya cancanta su tafiyar da shi in bai cancanta ba a kawo wanda ya cancanta kuma a dauki mataki wanda duk za a iya dauka na kajiran lokaci domin gaskiya al'amuran mu sun wuce gona da iri Allah ya sauki
shi ma shugaban kungiyar yan canjin kasuwannin bayan fage Alhaji Aminu Gwadabe ya ce
matsalar da ake fuskanta matsala ce ta karanci kuma da nema neman ya ci supply din kuma yawancin bukatocin ran aka duba tsoratarwa ne ba wai ana amfani da shi ba ne don a shigo da kayayyaki na biyu akwai mutanen yan waje kowanne su ya zama yana kasuwancin speculation su sai su aje don su samu riba na uku akwai wasu kafafen gizo kamar su Binance wanda yake duk wani dan Najeriya da mai saye da mai sayarwa sai ya je ya shiga wannan kafafen gizo ya ga me farashin ita kudaden kasashen waje yake a wannan platform sannan zai sai da farashi kahin yanzu wajen kai riga sun farashin naira da yake faruwa a duniya naira yanzu ana cinikinta a America ana cinikinta a Ingila Dubai a China so akwai kafafe da yawa da yanda yake su ne ma ke sa farashin naira din ba ma anan cikin kasa ba so duka waɗannan abubuwan na faruwa da yake kara wannan tashin goron zabi na farashin kasashen waje
tun ba yau ba ake zargin bankunan kasuwancin Najeriya da abin da ake kira round tripping a turanci wato boye kudaden kasar waje kamar dala don sayarwa ta kofofin da ake samun kazamar riba lamarin da muka tuntubi babban bankin kasar don jin matakin da za su dauka kan wannan zargin amma duk kokarin ji ta bakin su ta wayar tarho da barin sakon ko ta kwana ya ci tara Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Nigeria